Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dadol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Safinatu Sada Sudangi ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 8 ga watan Agusta shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar custom ta Najeriya ta kama kwayoyin da aka yi smuggle din su na biliyoyin nerori a Lagos. Haka kuma za ku ji suka daga kausan murya da shugaban majalisar dattawan Najeriya yayi a wani taron manema labarai na kasa da kasa. Kuma kan haka ne za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ya kuke kallon damarwar da ke faruwa a majalisar Najeriya. Lamba da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Za kuma kawo muku labarin wasanni daga Ghana. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Lauyoyin gwamnatin tarayya sun shigar da karan dan majalisa na Republican Chris Collins, wanda ya yi amfani da bayanai da ya samu a majalisa domin biyan bukatun kansa, wanda yanzu aka kama shi kuma zai bayyana a gaban kotu a birnin Manhattan da ke jihar New York. Dan majalisa daga jihar New York kuma dan majalisa na farko da ya fara nuna goyon baya ga shugaba Donald Trump a lokacin da yake dan takarar zaben shugaban kasa a shekarar 2016, ya mika kansa ga hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da safiyar yau Laraba. Ofishin babban lauyan gwamnatin Amurka da ke gundumar kudancin New York ya tuhumi Collins da yin laifin aikata amfani da bayanai da ya samu daga majalisa da ke da nasaba da wani jarinsa a wani kamfanin kasar Australia. A farkon wannan shekara, ofishin da'a na majalisar dokokin Amurka ya rawaito cewa akwai yiwuwar Collins ya aikata babban laifin tarayya, inda ya bayyana bayanai akan masu kamfanin da kuma masu zuba jari ciki har da ɗansa da shi kuma ake tuhumarsa. Ana zargin dan nashi da ake kira Cameron Collins ne da mika bayanai ga wani da shi kuma ake zargin shi abokin haɗin bakin su da ake kira Steven Zaski, wato mahaifin budurwan karamin Collins din kenan. A hali da ake jiki kuma, dan majalisar dattawa na Amurka ya kai wani sako zuwa ga sakon wasika daga shugaban Amurka Donald Trump zuwa ga shugaban Russia Vladimir Putin, wace wasikar take kira ga tattaunawa masu yawa kuma a yi musayan al'adu tsakanin kasashen biyu. Dan majalisa na Republican mai wakiltar jihar Kentucky Rand Paul, mai goyon bayan Trump, ya je birnin na Moscow a cikin wannan lokaci, ya faɗa a yau Laraba cewa ya tattauna da wakilan majalisar kasar Russia. Ya ce, ina matukan godiya da wannan karbawa da aka amin na ba da wannan wasiƙar shugaba Donald Trump zuwa ga gwamnatin shugaba Vladimir Putin. A wasu kalamai a sakon da ya kafe na Twitter, Paul ya ce wasiƙar ta jaddada muhimmanci ci gaba da tattaunawa na bangarori da dama da suka hada da yaƙi da ta'addanci da kyautata hulɗan majalisu na ƙasashen biyu da kuma maido da musayar al'adu a tsakaninsu. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce Paul da shi ne ya nemi a shirya wannan wasiƙar. An ki baiwa babban da'awan kasar Zimbabwe Tanda Biti mafakar siyasa a Zambia bayan hukumomin kasar wato sun tsare shi yayin da yake kokarin tsallaka iyaka zuwa Zambia din. Rahotannin farko sun nuna cewa an kama shi. Shugaban kungiyar kare haƙƙin al'adama ta ƙasa da ƙasa ta Human Rights Watch a Afirka ta Kudu da ake kira Diwa Mihinga shi ne ya fara fitar da wannan labarin a wani sako da ya aiki a yau Laraba. Yana mai cewa ana sa ran Zambia za ta maida Biti da wasu mutane 5 zuwa Zimbabwe. Shugaban kungiyar ta Human Rights Watch ya kafe kalamai da biti din ne yayi, inda shi bitin yake cewa sun yanke shawarar za su maida mu a hannun masu mulkin soja. Ya ce yanzu dai muna hannun Allah ne kawai. BBC ya tarawaito kalaman ministan harkokin wajen Zambia da ake kira Joe Malanje, yana mai cewa dalilai da biti ya bayar da neman mafakar siyasa suna da rauni. Ya ce ana tsare da biti inda babu wani abin da zai taba shi har zuwa lokacin da za a maida shi gida Zimbabwe. Lauyan biti da ake kira Ngobiziti Mila wato Mililo ya faɗa da safe yau Laraba cewa an kama biti ne yayin da yake kokarin tsallaka iyakan kasar ta Zimbabwe zuwa Zambia domin ya nemi mafakar siyasa a can. Amma daga bisani ministan harkokin cikin gida na Zimbabwe ya tabbatar da biti na kasar Zambia. Ana saurarin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani zaɓe na musamman na 'yan majalisun wakilan Amurka da ake gudanarwa a Ohio ya ɗauki hankali a nan Amurka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Hukumar Custom din Najeriya ta yi kaman kwayoyin biliyoyin nerori da suka hada da tramadol da codeine da tabar wiwi a Lagos. Wannan kamu dai shine mafi girma tun bayan da gwamnatin Najeriya ta haramta shigowa da sarrafa maganin tari mai dauke da sinadarin codeine da matasa ke sha babu kakkautawa. Wakilin mu Babangida Jibril ya aika mana da wannan rahoton.
A kokarin da gwamnatin Najeriya take yi ta hannun hukumar Custom mai hana fitauci ko smuggling muggan kayayyaki da aka haramta shigowa da su Najeriya, yanzu haka dai hukumar ta Custom shiyar zone A da kula da jihohin Lagos da wasu jihohi na yammacin Najeriya ta kama wasu katankatan na kwalaben maganin tari mai dauke da sinadarin codeine da aka kiyasta kudinsa ya kai na fiye da naira biliyan 1. Har yanzu hukumar ta Custom inji controlling hukumar Alhaji Muhammad Uba ta kama wasu kwayoyi na tramadol kusan na naira miliyan 300, sai kuma tabar wiwi da shi ma kudinsa ya kai na miliyan 135. Ga dai karin haske game da wannan kame daga bakin kontrolan hukumar ta Custom mai kula da shiyar da ta hada jihohin yammacin Najeriya, Alhaji Muhammad Uba.
To wannan codeine gaskiya mun same shi akan bincike da muka yi ta yi, an kama wannan mota da codeine a wajejen Ajawo Estate a nan Lagos, wanda kasancewa gwamnati ta hana shigo da codeine. Saboda haka muka yi ta bincike, muna samun labarai, muna bin, muka samu wanda yake ba mu labari, ana bin wannan mota tun daga inda take har aka je aka cin mata, wanda da aka zo aka duba adadin kudinsa biliyan 1 da miliyan 175.
A jawabin sa ga yan jaridu a birnin Lagos, controller na hukumar ta Custom ya jaddada kudirin hukumar na ci gaba da kamawa da kuma lalata magungunan tramadol da na codeine na maganin tari da aka nishuwa da su ko sarrafa su a cikin gida, da kuma tabar wiwi da aka sarin su aka ce ana shigowa da su daga kasashe ne da ke makwabtaka da Najeriya.
Tabar wiwi an kama shi a wani wuri ana ce masa Olorunda a nan jihar Ogun, kuma mutanen a wannan mota da ke ganin sai suka yi amfani da tumatur na yin miya, aka yi amfani da buhunan masara, okay, da kayayyaki dai na yin miya aka yi amfani da shi domin baka iya ganewa. To daga cikin aka sa tabar wiwi, saboda haka tunda muna amfani da irin wannan information din shine muka samu wannan, wanda darajar sa shine miliyan 128,800. Saboda haka duk wanda ya je ya kokari ya shigo da sinadari ta kowace hanya din dai ba wanda aka bari ba, tabbas zamu danke shi.
Baban Jibrin da Amurka daga Lagos.
To madalla an gaida Babangida Jibrin. A wani taron manema labarai na ƙasa da ƙasa da shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Sarake kira a farfajiyar majalisa, yayi suka da kakkausar murya akan wasu muhimman abubuwa da dama, ciki har da batun garkame kofofin majalisar da jami'an tsaro suka yi, da kuma zargin da ake yi cewa wasu 'yan majalisar na kokarin tsige shi daga kujerar shugabancin majalisar dattawan. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani.
Yadda akadin kayin tafi kenan a lokacin da Bukola Saraki yake karanta jawabin sa wanda yayi a bainar jama'a dake kunshe da ƴaƴan jam'iyyar PDP dake majalisar dattawa da kuma na wakilai tare da ƴan jaridu na ƙasa da ƙasa da aka yi taron domin su. Bukola Saraki ya jaddada wasu bayanai guda 7. Na farko batun mamaye majalisar da jami'an tsaro suka yi da magana cewa ya dade yana kowa akan wasu ƴan kalilan da yace suke gudanar da mulkin kasar da matsayin majalisar dokoki a harkar gudanar da demokradiyya da batun cire shugaban hukumar tsaro na farin kaya sai darasin da wannan dambarwa zai koya wa ƴaƴan majalisar sannan menene burin sa na ci gaba da shugabantar majalisar dattawan da yake amsa tambayar ko zai sauka daga shugabancin majalisar dattawan Bukola Saraki yace Babani kujerar shugabancin majalisar dattawa akai ba an zabe ni ne to me zai ce a game da wayanda suke yunkurin tsige shi Bukola Saraki yace waɗanda ke kira kuma suke kokarin tsige ni basu san abin da kundin tsarin mulki yake cewa bane kundin tsarin mulki ya ce a zabi shugaba daga cikin ƴaƴan majalisar dattawa ba lalle dole sai jam'iyyar da ke mulki ba a cikin sanatoci da suka halarci taron akwai senator Suleiman Usman Hunkuyi da ya tofa albarkacin bakin sa a game da rudani da ke faruwa a majalisar
yadda jama'a suka zabi Buhari haka jama'a suka zabi ƴan majalisa yadda Najeriya ta yadda ta shiga harkar demokradiyya aka fitar da hannuwan nan guda uku haka sauran bangarori na duniya ake tafi da demokradiyya idan ita muke so mu yi mu tsaya mu yi ta haƙƙi da gaskiya idan ba za a yi ba sai a bari amma ƴan Najeriya abinda suka zaba kenan demokradiyya babu demokradiyya da za ta gudanu ba tare da majalisa ba
bayan kammala taron sai Bukola Saraki tare da kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara da ma ƴaƴan PDP da suka zo majalisar suka yi wani taro da shugaban hukumar zabe Farfesa Mahmud Yakubu ga bayanin da ya mana
mun yi taro da shugabannin majalisar wakilai da majalisar dattawa akan maganar kasafin kuɗi na zabe na shekara 2019 wato zabe mai zuwa nan da ƴan watanni 6 zuwa 7 to abinda muka tattauna shine shugabannin majalisa sun amince su ba mu amincewan su na bukatun da aka tura musu na kuɗin da ake bukata na yin zabe kuma fatan mu shine nan da mako guda to wani bayani da ya kamata mu bayar za mu bayar su kuma duk wasu matakai da ya kamata su dauka za su dauka a tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan al'amari an samar da kuɗin da za a gudanar da babban zabe mai zuwa
kuɗin da Buhari ya nema domin zaben shekara 2019 sun kai naira biliyan 189 Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla Madina Dauda in an jima kadan zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan ya kuke kallon dambar wadda ke faruwa a majalisar Nigeria amma kafin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mu shakata da wannan wakar
Baban Chakwai
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To assalamu alaikum kiran mu na farko ya fito ne daga Gusau da wa muke magana daga Gusau
Kuna magana da Muhammad Sani daga nan ne a Gusau.
To Malam Muhammad muna jin ka.
Kuna tattaunawa kan ne.
Muna tattaunawa ne akan dambar wanda ke faruwa a majalisar Najeriya yanzu ya kake kallon al'amarin.
To al'amari ai ba shi dama ya tafi siyasa haka ta gara amma tsakanin da Allah su yan majalisa su abinda talaka na tura su ba shi suke musu ba.
Me yasa kace haka?
Mu abinda yasa ni sai hakan ga. Tunda tsantsar da gwamnatin Muhammadu Buhari suna yi mai bita da kulli. Dan akwai abubuwa da yawa inda suka nema ya musu shi kuma yana kokari akan talaka ni dai sai amfani talaka ba yan majalisa ba. To shi kuma ke sa suka yi bita da kulli duk abinda ya kawo na cigaban talaka suna watsar da shi.
To mun gode kwarai Malam Muhammad. To salamu alaikum. Wake kira daga Niger?
Wa alaikum salam. Ibrahim ne wake hula garin mai gode akin ba.
To muna jin ka Malam Ibrahim.
To gaskiya wayannan ɗan majalisun
gudu a nan. Kana rage radion ka Malam Ibrahim.
Musamman NPD din nan.
Kana ji? Dan rage sautin radion ka.
Ina mu da kusa da shi.
Yawa to muna jin ka.
Yawa gaskiya wayannan ɗan majalisun musamman da bangaren NPD din nan ba su da annoba kamar su. Dan saboda yanzu ku duba bangaren noma yanda sallar kai fara jin dadi a bangaren noma sannan kuma ainihin masana'antu da wannan bawan Allah yake so ya bude amma duk ba sa bukatar abin da talaka zai ji dadin rayuwar shi su dai gurin su kawai dai duk wani kudiri da aka kawo ya kasance dai abin da ya musu a rayuwa shine wanda su suke so ba abin da talaka Najeriya suke so
to me kake ganin ya kawo rikice-rikicen da ake yi a majalisa
ko gaskiya ne kike take ce wannan hoba da Buhari suke ba da talakan Najeriya suke yi dan saboda talakan Najeriya ne ba su yi jiradin rayuwar shi.
To mun gode kwarai Malam Ibrahim. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wake magana daga Port Harcourt.
Yes, Port Harcourt. Sunana Alhaji Adamu Borkan daga Port Harcourt.
To muna jin ka.
So ai wannan magana ma da ake ina ganin cewa abu ne wanda yake sun dauki mutane kaman wasan yara. Duk mai hankali ya san cewa shugaban kasa Buhari hankalinsa akan talaka da mutanen Najeriya. Saboda haka su duk mai hankali kuma yin duba abin da idan basira kuma yin duba abin da hankali ya san cewa ba su da wata bukata ba ta kan. Daga cikinsu akwai wanda kwanaki na faruwa rediyo wani bargabaki ke cewa duk karshen wata suna karɓar miliyan 6 ne ko miliyan 7 sun kasa faɗe da suke da ita. Afafiram da salari wanda suke ɗauka. Saboda haka ni a na shawara ina ganin cewa kawai talakawa sun san abin da yake musu sun san yake musu ciwo sun san abin da yake musu daɗi. Saboda haka su sa musu ido su da canje sheka talakawa da ƙuri'a.
To mun gode kwarai. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna.
Malama barka da yamma.
Yawwa barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar ka kuma shugaba na masu kiran BOA Hausa a Najeriya.
To muna jin ka Malam Musa.
To alhamdulillah ni abin da nake dubawa dangane da wannan batutuwa da ke faruwa dole ne wannan abu ya faru saboda kin san dalili?
A'a.
Akwai a ƴan majalisun da yawa a kowanne suke bukatar wannan kujera ta Muhammadu Buhari shugaban kasa. So za su ga duk inda za su yi kokarin za su taɗe mai kafa za su yi kokari su yi haka domin jikin da sanatan Kaduna fa abin da yake faɗa kenan Suleiman Usman Hunku ya yi magana cewa yadda aka zaɓi shugaban kasa talaka suka zaɓi shugaban kasa Buhari haka suka zaɓi ƴan majalisun. To tunda mun san da haka tabbas ƴan majalisa talakawa ne suka zaɓe su. To amma wannan irin aiki kuka yi domin talakan ya samu cin ribar demokuraɗiyyar. Ai budget a ce ai wata 8 wata 7 ba ai fasa sai shi ba to ya ake so talaka yayi dan haka ni wannan kawai dai ana yi ne domin a yi wa kai domin a samu abin da ake nema kawai dan haka muna fatan ɗan Najeriya ya sa ido shi ya bude idanun shi ya sa na mujiya ya tabbatar da cewa 2019 ya tabbatar da duk irin wayannan ƴan majalisar da ba su da kishin talaka ba su da kishin arewa mu tabbatar da mun kautar da su akan mulkin su.
To mun gode kwarai Malam Musa. Assalamu alaikum.
To alaikum assalamu warahmatullahi.
Wa muke magana da shi daga Plateau. Yawwa barka ka dai.
Kina magana da Awal Hudu daga cikin kurjar Plateau karamar hukumar Jos ta Kudu.
To Malam Awal muna jin ka.
Wato gaskiyar magana a majalisun nan kusan irin wannan wasan kwaikwayo da suke mana majalisa to mu dai ƴan Najeriya muna kallon su kuma muna jin su kuma ranar zaɓe zai zo za su dawo kuma su same mu. In kika duba wannan duk abubuwan da suke yi ba dan suna yi dan talakawa bane suna yi ne dan kansu.
Kuma to amma ba ka ganin kamar suna dalilin da yasa suke yin haka?
To me ne wancan dalili ne ta wuce al'umma su zaɓe ka
su dauko ka a unguwan ku a garin ku a gidan ku baka san kowa ba kila baka taba zuwa Abuja ba su tura ka ka wakilce su a Abuja kana zuwa kuma duk yawancin su anan suka hadu a majalisa sai kuma su hada kai a majalisa duk kowa sadda bukatun al'umman ku wallahi muna kallon su kujeru da yawa sai kiga ɗan majalisu ba kowa akai kuma duk suna dan a cikin Abuja ko su suna karanta
to mun gode kwarai kuma da wannan kira nashi muka kawo karshen asawarin wayar mu ta yau sai kuma gobe insha Allah da fatan za a ci gaba da kira da bayyana ra'ayoyi to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4:20 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
yau za mu so labarin wasannin ne da labarin haramcin hukumar kwallon kafa ta Afirka akan na wasu alƙalan wasanni waɗanda aka same su da laifi hannu dumu-dumu a cikin binciken da Anas Armiyawa Anas ya gabatar wadda kuma aka nuna a cikin bidiyo na musamman a cikin su dai wadda haramcin ya fi shafa shi ne David Lai wadda aka yi wa haramcin bakin ransa wato har illa masha Allahu kenan sai kuma akwai waɗansu yan Ghana su bakwai bayan sa a cikin su kuma har yau akwai waɗansu alƙalan wasan na ƙasashen Afirka da sun ka hada da ƙasar Congo da Benin da Guinea sai kuma Senegal da Liberia da kuma Guinea-Bissau kungiyar kwallon kafan ƙasar Ghana na matasa ƙasa da shekaru 20 Black Satellite kenan za su yi tattaki a har birnin Cotonou na Benin a ranar Asabar domin karawa da takwarorsu na Benin na zagaye na biyu na wasan karshe na shiga gasan zakaru na cin kofin Afirka na matasa na shekara ta 2019 a kasar Niger ranar Lahadi daidai ta wuce kasar Ghana ta lallasa Benin da ci 3-1 a birnin Cape Coast kasar Ghana dai har yau ita ce za ta karbi bakuncin gasan cin kofin Afirka na mata duk da cewar ta yi ainihin jinkiri wurin shirye-shiryenta a ranar Juma'a ta gabata hukumar kwallon kafa na Afirka ta tabbatar da cewar wato gasan na cin kofin Afirka na mata na shekara ta 2018 a nan kasar Ghana ne za a yi shi yanzu bari mu leka gasan cin kofin duniya na mata kasar da shekaru 20 na shekara ta 2018 kasar Ingila da Mexico dai ga daga dukkan alamu na dafa da izawa daga ukunin su na biyu zuwa matsayi na wasan kusa da na ƙarshe a yau a yayin da Mexico ta baiwa Brazil mamaki da ci 3-2 a wasan su na farko za ta iya izawa gaba inta doki wadda ke rike da kambin North Korea yayin da England koki da damar izawa gaba in ta yi nasara akan Brazil bayan gagarumin nasara da ta yi da ci 3-1 akan North Korea a yau a rukunin A Netherlands za ta kara da kasar Ghana sai kuma Faransa da za ta kara da New Zealand sai kuma a rukuni na B Brazil za ta karabata da kasar England sai kuma North Korea da za ta kara da kasar Mexico ga wasu sakamakon karawar da aka yi na Group C wato Japan ta lallasa kasar Amurka da ci 1 da nema sai Paraguay yadda Spaniya ta yi mata ci 4-1 a Group D ko kasar Jamus ne ta yi nasara akan Nigeria da ci 1 da nema sai kuma kasar China da ta lallasa kaiti da ci 2-1 da wannan muka iso karshen labarin wasannin na Radwana Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka abinda shugaba Donald Trump ya kira cimma nasara akan cinikayya ya faru ne a lokacin da shugaban kungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ya gana da Trump a fadar White House don tattaunawar da ta sassauta zaman tankiyar da ke tsakanin manyan kasashen abokanan cinikayya ranar 25 ga watan Yulin da ya gabata shugabannin suka cimma yarjejeniya akan kawar da haraji da wasu shingayen cinikayya akan duk kayayyaki amma banda motoci sun kuma yi alƙawarin ganin sun rage shingaye dake tarnaki ga cinikayya da sinadarai da magunguna da kayayyakin asibiti da kuma waken suya. Bayan haka shugabannin biyu sun yi alƙawarin kulla gagarumin haɗin gwiwa akan makamashi inda ƙungiyar tarayyar Turai ke neman ƙara yawan sinadarin makamashin gas ɗin da ake shiga da shi ƙasashen daga Amurka don ƙara faɗaɗa hanyoyin samun makamashi ga ƙasashen. A wani taron manema labarai bayan ganawarsu, shugaba Trump ya bayyana waɗannan wuraren a yarjejeniyar. Ya kuma bayyana cewa shugabannin biyu sun amince su kaddamar da zaman tattaunawa akan ka'idodi don a ƙara faɗaɗa cinikayya a ɓangarori daban-daban, a kuma rage dogon turancin gwamnati da ke kawo cikas a harkokin cinikayya. Haka kuma sun amince su yi aiki da ƙasashe ƙawayensu masu ra'ayi ɗaya ta hanyar yin kwaskwari ma a hukumar cinikayya ta duniya don magance harkokin cinikayya marasa kyau, ciki har da satar basira da musayar fasahar tilas, tallafin masana'antu da bada bayanan bogi da kamfanonin gwamnati ke haddasawa da kuma kasa siyar da kayayyakin da masana'antun ke sarrafawa. Shugaba Trump ya kuma lura cewa abubuwan da Amurka da tarayyar Turai suka yarje a kai wani kuduri ne na cimma abubuwa uku: kawar da haraji da dokar hana shige da ficen kayayyaki in ba haraji, da kuma kawar da bada tallafin masana'antu. Wannan matakin zai taimaka wajen daidaita lamura. Shugaba Trump ya bayyana ganawar da suka yi a matsayin bude wani sabon babin kawance tsakanin Amurka da tarayyar Turai, wato kawancen kud da kud da kuma cinikayya mai karfi wanda kowa zai mora, da ma yin aiki tare wajen tabbatar da tsaro a duniya da kuma ci gaba. Da wannan kawancen cinikayyar na dalar Amurka triliyan ɗaya tsakanin bangarorin biyu, Amurka da tarayyar Turai ya zama kenan sun kulla kawancen tattalin arziki mafi girma a duniya, a cewar shugaba Trump. Ya kuma ce, muna so mu ƙara faɗaɗa wannan kawancen na cinikayya don alfanin 'yan Amurka da ke Turai. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labarai amma a taƙaice.
Lauyoyin gwamnatin tarayyar Amurka sun shigar da ƙarin ɗan majalisa na Republican da ake kira Chris Collins da ya amfani da bayanai da ya samu a majalisa domin biyan buƙatun kansa, wanda yanzu an kama shi kuma zai bayyana gaban kotu a birnin Manhattan a jihar New York. Dan majalisa daga jihar New York din kuma dan majalisan farko da ya fara bada goyon baya ga shugaba Donald Trump a lokacin da yake dan takara a zaben shugaban kasa ta shekarar 2016. Ya mika kansa ga hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a safiyar yau Laraba. Ofishin babban lauyan gwamnatin Amurka da ke gundumar kudancin New York ya tuhumi Collins da laifin aikata yin amfani da bayanai da ya samu daga majalisa da ke da nasaba da wani jarinsa a wani kamfani na kasar Australia. A hali da ake jika kuma wani dan majalisar dattawa a nan Amurka ya kai wa shugaban Russia Vladimir Putin wasiƙar da shugaban Amurka Donald Trump ya bashi, wacce ke kira ga tattaunawa masu yawa da kuma musaya na al'adu tsakanin kasashen biyu. Dan majalisar na Republican mai wakiltar jihar Kentucky Rand Paul mai goyon bayan Donald Trump, wanda ya je birnin Moscow a cikin wannan lokaci, ya faɗa a yau Laraba cewa ya tattauna da wakilan majalisar ƙasar Rasha.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu ina tare da
Baba Yakubu Makili,
sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin ta bada umarni, da injiniyan mu Mr. Cedric. Safina ta sada so dangi ke cewa Allah ya ba mu alheri.